gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicin litinin 24 ga watan Yuni daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio niya da amfani da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM birnin Yamai. Sannan za a iya jin mu ta Alpha Radio kuma daga kasar Ghana. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari Auna.
Kowace ranar Litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirin mu na yau za mu tattauna ne akan batun kalubalen da gwamnati ke fuskanta. To ko akwai wani haƙƙi da ya rataya akan al'umma ta fannin kula da gwamnati?
Kula da su zaman lafiyar mu da amincin mu ne a cikin al'umma. Idan aka tozarta su to mun tozarta haƙƙi.
Dr. Bashir Ali Umar kenan. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka, za ku ji tattaunawar da zauren matasan mu yayi duk akan wannan mawdu'in, musamman matsalolin da gwamnati yake fuskanta daga Jamhuriyar Niger.
Amma kafin nan za ku ji duk waɗannan za ku mu karanto muku kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da kuka turo mana ta shafin zumuntarmu wato Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Da amsoshin da kuka turo mana tambayar da muka yi muku ita ce waɗanne irin matsaloli kuke ganin gwamnati na fuskanta a wuraren da kuke ga kuma yadda kuka amsa mana tambayar. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Haruna Abdulmumin mai gwado daga jihar Kano tare da Ilyas Ibrahim daga jihar Kaduna, inda suka ce to yau da gobe ikon Allah yau kuma gwamnati aka tabo, to ai matsalar su ba ta kirguwa, sai dai fatan Allah ya raba su da gwauranci.
Shi kuma Ali Alhaji Haruna Kiramisau yace salam yau da gobe. Gwamnati suna fama da matsalar zargi da kuma tsangwama a cikin al'umma, sannan ga uwa uba rashin samun natsuwa.
To sai kuma amsar Fa'iza Danjuma Ladan, inda ta ce assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya matsalar gwamnati da yawa, amma waɗanda suka fi fuskanta shine rashin samun cikakkiyar kulawar da ta dace musamman ta wurin fannin abinci a tashi lafiya.
Shi kuma Yusuf Liman Sansan yace assalamu yau da gobe. Mu dai a yankin gwamnati ba sa fuskantar kowace irin matsala.
To Maryam kin ji shi kuma ra'ayin shi kenan. To sai kuma amsar Musa Usman, inda yace yau da gobe yau kuma to nan silili aka zo yi mana gwamnati. To ga ɗaya daga cikin matsalar da ke damun mu wacce ba kowa ya san da ita ba. Ita ce rashin samun girki ko abinci a lokacin da dace. Shi yasa ulsa ta fi samun nasara akan mu.
To Allah ya kyauta. Shi kuma Muhammad Salihu kauran namo da yace babban matsalar da gwamnati yake fuskanta bangaren mata duk ba ta wuce ta rashin samun miji cikin lokaci idan mazajen su san rasu ko kuma auren su ya mutu, wanda hakan ke sa su shiga cikin halin tunani a kusan kowane lokaci. Su kuwa gwamnati maza sai lokacin azumin watan Ramadan suka fi ɗanɗana kudar su wajen sahur da kuma buɗe baki.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Zulkiful Usman Sharif, shi kuma cewa yayi a gaskiya gwamnati a yankin da nake suna fuskantar tsangwama daga abokan su waɗanda suke da aure.
Sai kuma Sidi Alhaji Aliyu Nusari yace salam yau da gobe. A gaskiya matsalolin da gwamnati suke fuskanta suna da yawan gaske musamman lokacin azumi, sai dai mu ce Allah ya ba su ikon yin aure.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Musa Maina Kandilwa Difa tare da Bako Umara Kandilwa Bukar, inda suka ce assalamu alaikum VOA yau da gobe. Gaskiya matsalolin da gwamnati suke fama a nan Libya ba sa misaltuwa.
Sai kuma Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi ta ce gwamnati a Barikin Ladi wallahi ba mu san iyakar su ba, ko alisafi ma ba za a iya kirga su ba. A sabida haka muke gayyatar ma'aikatan VOA Hausa su ƙaraso garinmu na Barikin Ladi domin su taya mu kirgan matsalolin.
To Maryam kin ji kuma Salisu Liman fata shi kuma cewa yayi wallahi ni ban ga wata matsala ba kai ni auren ma bai yi ba balantana zama goro suna zauna lafiya kallau kamar yadda kuke
to lallai kam kaje kuma wani shi kuma Kasim Yusuf farin ruwa tare da Halima Muhammad daga jihar Nasarawa suka ce hakika gauraye musamman mata na fuskantar matsaloli sosai anan
to sai kuma amsar Alhaji Kabiru Highlanders inda yace gaskiya kun kawo wani maudu'i mai amfani dalili na fadan haka ni mutum ne mai tausayawa gauraye duba da irin hidimar da mai daki na take min in na duba goro babu mai masa sai in tausaya masa daga karshe muna ba duk wani goro fatan samun mata ta kwarai
to aman shi kuma Habib Abdullah dan makaranta yace rashin adalcin mahukunta wato ta bangaren kula da wuraren da masu karaman karfi ke rayuwa Shi kuma Saminu Bawa Rimawa yace salam yau da gobe a gaskiya mu a yankin mu na Sokoto gauraye ba sa fuskantar babban matsala duba da yadda rikici tsakanin masu aure na yau daban na gobe daban ta haka ne har a manta da gauro balle ma a tsokane shi
to kin ji kuma Ibrahim Abdullahi Abbas cewa yayi maganar daya ce a sassautawa mutane kayan gara abin yayi yawa matuka to Maryam amsar mu dai na karshe kenan a yau
Wato Amina yana nufin domin su samu sa'awar gumrayen ki na in na fahimce shi.
Kwarai.
To mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da aiko mana. Jiya Lahadi 23 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don tunawa da gumraye a fadin duniya. A saboda haka zauren matasan mu yau ya tattauna akan wannan batu. Wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi shine ya jagoranci wannan tattaunawar daga Jamhuriyar Niger.
To game da wannan rana ta gobraye an zo ka zauren namu na tare da wasu malamai na farko dai akwai Muhammad Rabi'u daya daga cikin gobraye a birnin Yamai. Sannan kuma akwai Almansir Muhammad da wakilin kungiyar fararen hulla Jamhuriyar Niger. Tare da su zamu tattauna kan irin matsalolin da gwamnati yake fuskanta a Jamhuriyar Niger. Malamai barka da yau mun gode da karɓar wannan goron gayyata. Ina ga Muhammad Rabi'u da kai san farawa. Shin ya kaje da wannan ranar da aka kebewa gwamnati a dufadin duniya?
Rana ce wato mai muhimmanci ga dukkanin mutanen wanda ba su samu ba suka yi arme ma'ana gwamnati. Kenan tunda a cikin zamantakewa na yau akwai ranan na ku daban-daban wanda aka ware na musamman saboda wasu
wasu
bangarori akwai rana ta mata na duniya akwai rana na uwaye na duniya kenan ya kamata su ma wannan aka tuna da su kenan wannan muhimmanci ne aka ba ma gwamnati domin a tuna da su kenan wannan rana tana da muhimmanci kwari da gaske a gare su
a cikin wani hali ne kake gan gwamnati yake ciki a Niger
gwamnati suna cikin yanayi wanda ake cewa kamar wanda za a iya kwatanta shi da cikin kamar na matsatsi ko kuma na mawuyacin hali saboda yau duka wanda aka ce yana cikin hali na kadai taka
na rashin aure
na rashin arme to hakika yana kamar ya rasa wani bangare ne daga cikin bangare na rayuwar shi kenan shin tunda Allah ya yi mutane kenan kowanne ya kamata a ce ya samu abukiyar zama to idan ka rasa wannan abukiyar kamar ka rasa bangare ne na rayuwar ka kenan suna cikin wasu mawuyacin kamar ana ma iya cewa ana iya kwatantawa ma kamar basu cika ba kenan basu cika ba kamar wasu cikakkun mutane
wato suna da rauni
bala kamar suna da rauni ba
to yanzu a kwatanta wannan al'amarin a Jamhuriyar Niger gwamnati
to wannan shi a zulmi ce ana iya kwatanta shi kamar musamman ga matasa ana iya danganta shi da wato rashin abin hannu
rashin hali
shi kuma wannan rashin halin me kawo shi kenan shine rashin aiki ni ga matasa yau fiske yau duka wanda yace yana son arme yana son diyalka kenan abu na farko wanda ake tambaya a gare shi shine aikin yake kenan a san wani irin aiki yake anya yana iya daukan dawainiyal wannan matan da zai arma wato cinta da shanta da wasu bukatu na yau da kullun yana iyawa to idan baya iyawa kenan wannan za a ce wannan bai cancanta ba wato a bashi mu bashi biyar mu kenan yau abun duniya ya tema su kansu matan wa ido da uwayensu kenan suna bukatar a ce wanda zai armudiye su yana da halin da zai iya daukan dawainiyarta ba ma ita kadai ba halama da uwayenta
Malal Masir kai mi zaka fada game da wannan ranar musamman ma bangaren matan da mazajen su suka rasu suka bar su da ƴaƴa ko wadanda ma za iya cewa auren su ya mutu
gobra zan ce maka sunan yawa wani bi zaka ga an yi arme amma an ka gani yawancin su mutu a suka baya suka shekara ba ai an yi wani rahoto bisa wannan abu kenan matsala ce wadda nake ce maka ya kamata zamanto mun samu ta ido sosai mun ba ta mamaci sosai saboda arme addini wannan musulunci ya sa arme cikin abubuwan da ya kamata musulmi ya yi su ka gane ko Niger yau akwai zan ce maka kaman duk matsaloli wanda na kwanci hankali sauransu rashin kwanci hankali sauransu nan ma sai ga mata da yawa suna rasa mazajensu nan ma kuma cikin kasarmu da kanta matasa da yawa wasu dan rashin aiki ne duk sa ba su da dama su yi aure kuma matasa kuma wadda suka aure wani bi kafin shekara ta kare duk sun rabu kenan ya kamata a ce a bincika su malamanmu su masananmu su bincika menene matsala bancin rashin aikin nan duka sa wasu ba su samu damar arme akwai wata matsala can daban muna so mu gano ta me yasa arme da aka yi Niger bai da dewa me yasa kenan wannan magana ya kamata a ce su ulema da malamai ya kamata su ma wannan zancen su sa su bincike shi paske su ma suna da magana bisa wannan saboda yau tunawa rashin tarbiyyar mu ba ta shin ba a tunawa ta akwai matsala tarbiyya a sarau kenan matsala ce yau wadda ya kamata a dibeta kuma ko ku kun sani ai mata su matasa da mata sun yi
yawa
sun yi yawa ne mata ga su nan ɗan mata ga su babu aure za su tashi su kare university su kare wani abu babu aure ko kun ai arme ma sai ga armen nan bayi shekara guda sai ya mutu kenan cikin tahin mummuni jiran ya kamata mu bincika menene matsala
wasu na kwatanta kamar matasan yanzu ba su da wato ko suna da gajan hakuri ba su da hakuri watakila shine ke kawo
mace mutan wara tana haka ne amma tana kuma su ma uwaye su ma ba su cika aiki su ba
wato su ma iyaye su da rawar da ya kamata a ce sun taka
horo wanda ya kamata su ba yara da sauransu tana su ma ba su cika aiki su tana su ma su wani ga malamin mu su ma tana da nasu bangare ba su cika aikin su tunawa gwamnati da kanta anata bangare tana ba cika aikin ta ba
wato kowa yana da irin rawar da ya kamata a ce ya taka
ya kamata a bincika a san cikin mu kowane menene aiki menene aikin da bakai ba kai oyin yariya kai hukuma kai malami menene aikin da bakai ba ya kawo irin wannan matsala kowa yana da nashi gudunmuwar da ya kamata ya kawo cikin ta al'umma kina ga amai da abun gure wajen samari a ce ba su da hankuri ba su da wane ne su ma uwaye su ma malamai su ma gwamnati menene gudunmuwar da ya kamata ta kawo ne aske ta kawo gudunmuwar nan ta kawo ta kawo ta kawo ta ba ga matsalan ciki me yasa dauri abubuwa suna ta daidai arme ana yin shi babu matsala
anan akwai ta gudunmuwa da ya kamata a ce ita gwamnati ta kawo game da abin da ya shafi aure zaman auratewa ko kuma magana aure
akwai gurma tun da yau cikin tayan namu na Niger cikin tamu mu uwayen mu ga uwayen mu uban mu gwamnati ce ka gane a tsari da kamata ka shi ne ya matasa a samu musu abun yi a bunkasa aiki na karkara kamar wani irrigation aiki na karkara
noman
rani da sauransu a jaruwa ko ina an karkara a jaruwa ko na su aiki su wadanda gara musu suka university da sauransu su ma a samu hanyoyin da su ma su yi aiki in ana haka nan tunawa a rage gobir cikin taya tunda wasu matasa ba dole ya zama musu
a shekarun baya hukumomin Niger sun dauki wani mataki na rage yawan hidimomin da ake yi a bukukuwan aure. Shin ana iya cewa shi wannan matakin yayi wani tasiri?
Wasu wurare suna yi suna aiki da shi. Wasu kuma ba su aiki da shi. Nan ne matsalar take. Wannan magana su a nau gani bai kai ma mu gwamnati ta kawo mana doka mu malamai a ainihin kai malamai mu da ulema da sauransu ya kamata su sui wa'azi su jawo hankalin al'umma saboda su soke wani abu saboda arme zamanto ba neman arziki ba shi arme wannan aikin malamai ne aikin su wannan ya kamata wannan aikin su ne da sarakai aikin su ne zamanto ba a neman arziki cikin arme sunna aka nema haka aka so ka gane ko akwai wasu wurare nan ma ne mai wasu karce sun yi irin abu yana da kyau me na tunan imani wasu wurare ba haka bane an nema arziki shi arme an nema arziki shi arme wannan kuma ba daidai bane nan ne aikin malamin mu suna da kungiyoyi ko ina suna cikin Niger ko ina ya kamata duka wannan zancen na sadaki da sauransu to wani uniform ana kashe ana bata dukiya a banza ba bisa hanyar Allah ba ya kamata su ma malamai su yi magana daga birni zuwa karkara saboda ana jin su shi da zo na ce maka wasu tunawa ta matsala daga uwaye ne daga malamai ne daga gwamnati ne ba a ce yara kawai
zuwa bangaren iyaye wace rawa kake ganin ya kamata a ce su sun taka game da batun na aure
iyaye aikin su tarbiyyar yara ya kamata zamanto yarinya ko yaro yana da tarbiya ya taso da tarbiyar shi wanda muka saba da wanda muka sani an yaro na tarbiya yana zama cikin arme yana sa yana da hankuri yau mutane wasu wani su mata sababin hankuri da ai yar lora na biyu ana ayu hada kai a waki kenan uwa ya kamata tarbiyyar nan da muka sani su dawo bisa gareta su ba yaro su horo na gari ku malamai cikin wa'azin ku malamai ai ku ne kullum an ce za a rame ana karon ku sutura ku malamai kuma kuna da naku aiki ku ba mutane wa'azi ku gaya musu abinda suna ta gai kuma ku ba talakawa horo bisa harka arme ba sadaki miliyon ko miliyon biyu ko miliyon uku a cikin arme ba a abinda aka suka arme zamanto an yi arme kuma arme annan yayi albarka ya kuma bai mutu ina wani arme ka kawo miliyon goma ba kai wata uku ba arme ya mutu wannan ka san dai ba magana bace da sarakai suna da magana su busa wani abu
da Yusuf Abdullahi da tawagarsa mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da cigaban wannan tattaunawar ta zauran yanzu kuma za mu ji abinda malamai ke cewa game da haƙin al'umma akan gauraye Amina ta tuntubi Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin Al-Furqan a garin Kano akan wannan batun
Malam yau muna tattaunawa ne akan matsayin gwamnati a cikin al'umma. Muna so kai mana bayani wani irin haƙƙi suke da shi akan al'umma.
Waɗanda zaurawa da waɗanda magajansu suka mutu, mata waɗanda magajansu suka rasu suka barsu, suna daga cikin jinsin waɗanda a cikin shari'a ake ce musu al'arami, al'armana. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan falalar wato ne yin kokari wajen kula da wato al'armala, mai kokari wajen kula da waɗanda suke zaurawa wanda ba su da mai kula da su. To shari'ar musulunci ta yi wannan tanadi domin mace idan aurenta ya mutu, to haƙƙin ɗaukar nauyinta yana komawa kan mahaifinta, za ta koma tamkar ba a yi mata aure ba. Idan kuma babu mahaifi, to in tana da ɗa, haƙƙin kula da ita yana kan ɗanta. Idan kuma ba ta da ɗa wanda zai kula da ita, to duk wanda yake inda ta mutu zai iya cin gadonta daga cikin maza, wato ƴan uwanta wanda ake ce ma'asubai, to nauyinta zai faɗa kansu. Idan an samu mutum ɗaya ya ɗauka, shi kenan. In ba a samu mutum ɗaya ba, to haka za su taru su ɗauki nauyinta. Wannan ya nuna wato a cikin shari'ar musulunci babu yadda za a yi mace ta tozarta. Mace wadda take in tana karama tana ƙarƙashin mahaifinta, in ta yi aure tana ƙarƙashin mijinta, in aurenta ya mutu tana ƙarƙashin ƴan uwanta, ba yadda za a yi a ƙyale na ta tozarta. Wannan shi ne tsarin musulunci. Amma yanzu abin da muke da shi a cikin al'umma, abin ba haka yake ba. Yawan waɗanda suke shiga cikin halin kakanikayi a cikin wannan al'umma, wato zawarawa ne wanda magajansu suka rasu suka barsu. Wanda wannan yau da kama al'umma, mu dawo ga koyarwar addinin musulunci, sannan a ba da kulawa ta musamman ga waɗannan zawarawa ta hanyar da za a inganta ilimin mata tun suna yara, domin ilimin shi ne zai ba su yadda za su iya ɗaukar nauyinsu ko da za su shiga cikin halin kakanikayi. Duk da yake shari'a ta yi musu tanadin abin da zai kula da su, to amma saboda mutane abi suke ba, ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi shi ne bayan an tilasta ta fuskar shari'a kan cewa alizin sama duk wanda yake da haƙƙin nauyin ɗaukan ita su zawarawan ya ɗauki nauyinsu, to sannan kuma a yi musu tanadi na ba su ingantaccen ilimi da sana'a wanda za su iya ɗaukan nauyinsu su kare kansu idan sun shiga cikin halin bukata.
To sannan kuma malam, sun cancanta a ba su zakka?
Sun cancanta don suna daga cikin, duk da yake ba a yi nassi a kansu ba, to amma sun shiga cikin wato waɗanda suke fakirai da miskinai in ba su da shi. Idan bazaura ce take da wadata, ko kuma wanda mijinta ya rasu ya bar ta tana da wadata, rayi ta bata cikin halin kakanikayi. Ita kuwa zakka ga waɗanda suke ba su da wadata ne, ko maza ko mata, kuma su ake kaddamarwa ma, su ake gabatarwa wanda yake ba shi da abin da zai, ba shi da ƙarfin da zai iya ɗaukar nauyinsa. Wani talaka ne, amma kuma yana da ƙarfin da zai iya ɗaukan, yana da ƙarfin da zai iya nema. Amma wanda take bazaura, bayan in ta sukantu da siffar talauci, bayan rashi ɗin da take da shi, to kuma ga rashin ƙarfi. Saboda rashin tanadi, musamman in babu wani ilimi da zai fata iya samun aiki ko ta iya samun sana'a. Don haka su ya kamata a gabatar wajen ba su zakka.
Sannan kuma malam, sai ka ga sukan fuskanci tsangwama, musamman ma wurin aure. Akwai wani lada na musamman da ke nan idan mutum ya aure wacce mijinta ya rasu?
To gaskiya a lokacin sahabbai akwai Jabir ibn Abdullah, ya tashi aure sai ya aure bazawara. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yaya wanda kai da baka taba aure ba za ka aure bazawara, ya ba ka aure budurwa ba kamar wanda ba ta aure ba kamar ka? Sai ya ce, ya Rasulullah, mahaifina ya rasu ya bani da ƙanne mata, ina aure yarinya kamar su ba za ta iya kula da su tarbiyyarsu ba, shi yasa sai na aure bazawara. To kun ga wannan tunani ne da hangen nesa. Babu wani abu a shari'a da yake nuna tsangwama ko a koma baya wajen auren wacce ta taɓa aure ko da mijinta ya rasu ya bar ta. Domin shi kansa manzo salawatullahi wasalamu alaihi, matarsa ta farko ai Khadija ce, wanda hatta yayin da Aisha radiyallahu anha tare da matsayinta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take alfaharin da cewa ita ce kadai budurwa cikin matansa kuma Allah ya musanya masa da yadda ya musanya masa da ita fiye da Khadija sai ya rantsa yace wallahi Allah bai musanya mun da matar da Khadija ba to saboda haka kin ga ya nuna kan cewar wato addinin musulunci babu wani kyamata na auren bazawara domin abinda ake nema a cikin aure addini ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadfar bi dhati dini taribat yadak ka nemi wanda take ma'abuciyar addini in ko ba haka ba sai hannu sai ka koyi wato sai ka wulakanta to dan haka abinda ake nunawa na tsangwama ko wato kyara ga waɗanda suke zawarawa ko wanda mazan su suka mutu suka bar su wannan ya saboda jahilcin shari'a ne da jahilcin tarbiyyar addinin musulunci da kuma rashin sanin tarihin musulunci da yanda ya karrama mace a kowane irin matsayi take da shi.
To daga ƙarshe dai akwai kirin da za ka yi ma jama'a da al'umma akan kula da matan da mazajensu suka mutu?
Wato mu dawo ga koyarwar addinin musulunci. Saboda kula da su zaman lafiyarmu ne da amincinmu ne a cikin al'umma. Idan aka tozarta su, to mun tozarta haƙƙi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya da shi kan mutiyayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina haɗa ku da Allah akan haƙƙin mutane guda biyu masu rauni da maraya da mace. To musamman macen da take babu mai kuka da ita saboda gwagwar ci ko saboda mutuwar miji. Sannan kuma mu yi kokari ta hanyar yawaita aure a cikin al'umma domin a rage wannan hali na zawarawa. Domin rashin aurensu zai iya buɗe ƙofar barna mai girma a cikin al'umma musamman ta fuskar tsari ta fuskar wato katange juna da tsare alfarmar rayuwa da tsare mutunci. Idan ba mu tashi mun yi ba to al'umma barna za ta iya kunno kai a cikin al'umma wadda za ta shafi kowa da kowa. Saboda haka dole ne kowa a kiran da nake yi ga al'umma shine mu ɗauki wannan al'amari wato da gaske kan matakan da za mu ɗauka ta hanyar yawaita aure domin rage wato wannan hali da gawara suke ciki. Sannan kuma da yawaita addu'a gare su da kuma ga masu neman auren ma maza. Don zai ga maza suna nan suna neman aure suna cewa ai musu addu'a Allah ya tsare musu su samu ta kirki. Mata musamman zawarawa kullum suna neman ai musu addu'a Allah ya sa su samu mijin kirki. To kin gani akwai buƙatar daga dukkan ɓangaren ku. To babu wanda zai tabbatar da yiwuwar wannan wato in ba Allah jalla wa ala ba. Sannan kuma da irin kokari wanda za mu yi na kokarin hada auren tsakanin waɗanda suke masu nema daga dukkan ɓangarorin guda biyu. Domin aka yi maganin wato aka yi kokari aka samu aurar auratayya to abinda zai iya zamantowa gata kenan ga mace. Amma duk irin abinda aka yi mata na kulawa aka ɗauki nauyinta in ma da an rage wannan janibin to akwai kuma janibin kulawa da ita ta fuskar tsare mutuncinta wanda aure shi ne kaɗai zai iya tabbatar da wannan.
Maryam ke ma dogo kika zaba?
To wannan da ke kika sani.
Jama'a saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe shirin matasa da fatan kun ji daɗin sa. Sai kuma gobe Talata idan Allah ya yarda za mu dawo muku da wani shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da wacce ta haɗa mana sauti ta bada umarni Mrs. Julie Lathers Gresham da engineer mu ne Mr. Al Santos. Ni Amina Buhari a wannan ke sallama da ku daga nan Benin Washington DC. Ku huta lafiya.